Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 31 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To, baban Lego barar daji ta cinye kusan gidaje 580 da cibiyar kasuwanci da wani otel a wajen Denver a jihar Colorado ta Amurka, yayin da gobarar ta ci gaba da kone-kone a cikin daren jiya Alhamis zuwa yau Juma'a. A yau Juma'a, kasar Pakistan ta tabbatar da kashe sojojinta hudu a wani batakashi da suka yi da wasu 'yan bindiga a kusa da iyakar Afghanistan. Kana an gudanar da wasan wuta kamar yadda aka tsara a yau Juma'a jajibirin sabuwar shekara a Sydney, babban birnin Australia, duk da cewa wasu sassan kasar na fuskantar karuwar nau'in cutar coronavirus mai saurin yaɗo.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci kan kalaman gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari da aniyarsa ta taimakawa jama'ar jihar sayan makamai don su kare kansu.
Ai, waɗannan da suke wannan zalincin sun ga suna da makami ne, so idan al'umma ma aka bar su karke makami, babu yanda za a yi wani azzalimi ya zo ya maka zalunci irin wanda yake faruwa yau. So wannan shi yasa muka yi murna wannan kira da gwamnatin jihar Katsina ta yi.
A jihar Kebbin Najeriya kuma, rikicin jami'ar APC mai mulkin jihar ya ɗauki wani sabon salo.
So an zauna har yanzu babu wani bayani, ga lokaci na tahiya, ga babban taron jam'iyya ta yi, ga shi kuma an zo wajen zaɓen ƙarin gumi, an zo ana mutane doki a sa, kuma an zawa ga abinda dokar jam'iyya ta ce ba shi aka ba sai a zo a yadda aka kada ba.
Bayan nan kuma za mu kawo muku bitar wasu muhimman abubuwa da suka faru a Najeriya a shekarar 2021 da muke ban kwana da ita. Kama kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Muhammad Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Gobarar daji ta cinye kusan gidaje 580 da cibiyar kasuwanci da wani otel a wajen Denver a jihar Colorado ta Amurka, yayin da gobarar take ci gaba da kone-kone a cikin daren jiya Alhamis zuwa yau Juma'a. Hukumomi sun ba da umarnin kwashe mutane daga garin Louisville da ke da mazauna kusan 21,000 bayan kwashe mutane a yankin Superior mai yawan jama'a 13,000. Garuruwan da ke makwabtaka da su suna da tazaran kilomita 32 a arewa maso yamma da Denver. Babban ɗan sandan gundumar Boulder, Joe Pele, ya bayar da rahoton akalla mutum ɗaya ya mutu da kuma wani da yake samun lafiya da ma wasu guda shida da suka jikata. Ya ce akwai yiwuwar samun ƙarin mace-mace da waɗanda za su jikata saboda yanda wutar take ƙara ta'azzara. Kanin iska mai zafin na iya kaɗawa zuwa kilomita 170 cikin sa'a guda. Pele ya ce gobarar ta farko ta tashi ne da misalin karfe 10:30 na safe agogon kasar, kuma an kai mata hari cikin sauri, aka kwantar da ita kana ana sa ido a kai. Jim kaɗan bayan karfe 11:00 na safe aka ba da labarin gobarar daji da ta ta'azzara, kana ta bazu cikin sauri ta gabas, inji Pele. A yau Juma'a, kasar Pakistan ta tabbatar da kashe sojojinta hudu a wani batakashi da suka yi da wasu 'yan bindiga a kusa da iyakar Afghanistan. Rikicin ya barke ne yayin da sojojin Pakistan suka kai samame a mabuyan Taliban a garin Mir Ali da ke kusa da iyakar gundumar Waziristan ta arewa a Pakistan din, a cewar wata sanarwar sojoji. Sanarwar ta ce jami'an tsaro sun kama wani ɗan ta'adda guda da makamai da kuma harsashai, kana sun yi asarar jami'an su hudu a wani rikici mai tsanani da biyo bayan samamen. Sanarwar sojojin ta yau Juma'a ba ta yi ƙarin bayani ba a kan mummunar arangama wanda majiyoyi da dama suka ce ta faru ne wuni guda da ya wuce. Ƙungiyar Taliban ta Pakistan da doka ta haramta ta da aka fi sani da Tariq Taliban Pakistan ta tabbatar a wata sanarwa a jiya Alhamis cewa jami'an tsaron sun kai mata sabame a Tungata da ke yankin Waziristan. Ta ce rikicin ya yi sanadiyar mutuwar sojojin Pakistan da dama, amma kuma bata yi ƙarin bayani ba akan adadin mutanenta da suka mutu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An gudanar da wasan wuta kamar yadda aka tsara a yau Juma'a jajibirin sabuwar shekara a Sydney, babban birnin kasar Australia, duk da cewa wasu sassan kasar na fuskantar karuwar nau'in cutar coronavirus mai saurin yaɗo. A nan Amurka, kwararru a fannin kiwon lafiya suna kashedi ga masu shirya bukukuwa cewa yanzu da cutar Omicron ke karuwa ba lokaci bane na shiga tarukan jama'a. Dr. Jonathan Rayner, malami a sashen karatun likita na Jami'ar George Washington, ya faɗa wa CNN cewa yana gani a daidai wannan lokacin mun faɗa cikin matsalar lafiyar jama'a na zamaninmu. Shi ma babban likitan cututtuka masu yaɗo na Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya yi kira ga jama'a da su kauce wa shiga cikin taruka a wannan sabuwar shekara. Kare ya ce a maimakon haka su shiga ɗan ƙaramin taro na 'yan uwa da abokan arziki da suka yi allurar rigakafi. Amurka ta samu sabbin kamuwa da COVID-19 580 a jiya Alhamis, a cewar alƙalluman da jaridar New York Times ta tattara. Adadin da ya haura alƙalluman shekarun jiya Laraba 488.
An jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya, tun bayan bayyana aniyar taimakawa al'ummar jihar Katsina dan sayan makaman kare kawunansu da gwamnan jihar Alhaji Aminu Bello Masari yayi, 'yan Najeriya da dama ke ta bayyana ra'ayoyinsu. Wata ƙungiya mai fafutukar kare haƙƙoƙin al'umma Arewa mai suna Arewa Defense League ta ce matakan kare kan ne kawai suka rage a matsayin mafita game da matsalar tsaro a Arewa. Daga Kaduna ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikarai aiko mana.
Maganar matsalar tsaro da hawa-hawar hare-haren 'yan bindiga a wasu sassan arewacin Najeriya dai na cikin abubuwan da ke tunzura al'umma game da buƙatar ganin sun kare kawunansu. Shugaban ƙungiyar fafutukar kare al'ummar arewacin Najeriya, wato Arewa Defense League a turance, Comrade Murtala Abakar ya ce babu dalilin da zai sa al'umma su rinka tsare ido 'yan bindiga na ta kashe su.
Gaskiya ne, hukuma da gwamnati su ne haƙƙin kare mutane da dukiyoyinsu da mutuncinsu ya rataya a wuyansu. Amma nan arewacin Najeriya da wasu ma sassa na ƙasar nan, wannan haƙƙin na gwamnati ta kasa saukewa. A kulli yau mai za a shiga gari, a shiga ƙauyuka, a datsa hanya, a yi wa mata fyaɗe, a kwashe wa mutane dukiyoyinsu. Sai sa muke ganin lokaci yayi ya kamata a bar mutanen nan a su ɗauki makamai, tunda ai waɗannan da suke wannan zalincin da sun ga suna da makami ne. So idan al'umma ma aka bar su ka riƙe makamin, babu yanda za a yi wani azzalimi ya zo ya maka zalunci irin wanda yake faruwa yanzu. So wannan shi yasa muka yi murna da wannan kira da gwamnatin jihar suka tsaya ta yi na taimakawa al'umma wajen saya musu makamai don su ma su tsaya su kare kansu don a kawo ƙarshen wannan masifa.
Tsohon ɗan takarar gwamna a jihar Kaduna cikin jam'iyyar PDP a zaben da ya gabata, Alhaji Muhammad Isa Ashir Kudan tsohon ɗan majalisa ne, kuma ya ce kalaman gwamna Bello Masari dai sun nuna gazawa.
Ya kamata a ce gwamna shugaban tsaro na jihar Katsina ya ce mutane su fito? Ai wannan gazawa kenan, ya nuna cewa ba fa za su iya ba. Kuma na gode mishi da ya zama namiji ya fito ya gaya ma duniya cewa ni alƙawarin da na ɗauka naku ba za mu iya ba, ku fito mutane mu kare kanmu. Wallahi ya zama namiji, mutane da sun san cewa ba za su iya ba sun gaza, wallahi da an samu zaman lafiya.
To kowane matsayi lauyoyi za su ɗora kalaman gwamna Bello Masarin jihar Katsina akan buƙatar ganin al'umma sun kare kawunansu? Barista Ibrahim Bello Rigacikun lauya ne kuma tsohon ɗan majalisar ƙasa.
Na farko a siyasance, wannan gwamnan jihar Katsina shi ne fara zama da ainihin waɗannan mutane akan asasanta, tunda ya tabbata duk duniya wanda ke ta'addanci ba a cika ƙare shau a yaƙi ba, akan ƙare shi akan ceburi ne kan sulhu. Wasu gwamnoni ma suna su kanshi akan me yasa ma ya fara ɗaukar wannan al'amarin na sulhu, abin ya fi ƙarfinsa. To haka duk wani matakin ya ɗauka don ya furici ya ƙara ma ainihin jama'an shi gwiwa, nuna musu cewa su kare kansu, ka a zo ko a musu rubdugun da ake musu. A siyasance wannan ba laifi ba ne. A doka akwai abin da kira right of private defense, kuma right of self defense, wanda ya ba duk ɗan Najeriya daman cewa idan ana so a halaka shi ba kawai tsaya na ji na gani a halaka shi bane, dole ya ɗauki mandakin kare kanshi na iyakan kariya, kuma sanadiyan kariyan nan wanda ya nemi ya halaka shi to kome ne ya faruwa da shi. So don haka a siyasance ba wani laifin da yi, a dokance ne za a ce shi sun gaza kenan.
Wannan dai ba shi ne karon farko da masu matsayi a Najeriya ke nuna buƙatar ganin al'umma sun kare kawunansu ba. Domin ko a bara ma sai da minista a gwamnatin Najeriya da kuma mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro suka yi wasu kalamai da ke nuni cewa lokaci ya yi dai 'yan Najeriya su kare kawunansu, abin da wasu 'yan ƙasa ke kallo a matsayin gazawa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
A yau Juma'a, sojojin Isra'ila sun harbe waje dan Falastinu da ya rugo a guje da wuka a hannunsa zuwa inda suke a wata tashar motar bus da ke yammacin kogin Jordan, a cewar sojojin. Binciken farko da aka yi, sanarwa ta ce mutumin ya isa wata mahada da ke kusa da matsugunan Yahudawa na Ariel a cikin mota. Ya fito daga motan kana ya ɗauki wuka ya rugo a guje zuwa tashar motan, inda fararen hula da sojojin Isra'ila na IDF suke tsaye. Ma'aikatar kiwon lafiyar Falastino ta gano mutumin da aka kashe mazaunin Karawet Bani Hassan ne, wani ƙauye da ke kusa da wurin. Ma'aikatar sojan Isra'ila ta ce mutumin na ƙoƙarin kaiwa wani hari ne da ke cikin motar wanda ya arce daga wurin. Yammacin kogin Jordan na fuskantar tashe-tashen hankula tun bayan tattaunawar da Amurka ta jagoranta akan kafa ƙasar Falastino tare da Isra'ila a shekarar 2014. A ƙarshe, mun kawo ƙarshen shekarar 2021 mai tattare da matsaloli cikin lumana. Muna fatan shekarar 2022 za ta zo da nasarori. Wannan shine abin da mutane da dama a faɗin duniya suka raya a zuciyarsu a yau Juma'a, yayin da ake jiran shigowar sabuwar shekara. A wurare da dama an dakatar ko kuma an soke bukukuwa da aka shirya da jajiberin sabuwar shekara shekaru biyu a jere saboda karuwan cutar coronavirus, wanda a wannan lokaci Omicron mai saurin yaduwa ce ta yi sanadiyar haka. Kafin bayyanar Omicron, mutane da dama ne suke farin cikin bankwana da shekara ta biyu da annoba ta dabaibaye su. Sai dai wannan cuta ta Omicron bata kara yawan mace-mace da kwanciyar asibiti ba, kamar yadda sauran nau'uka na baya suka yi, musamman ga mutane da suka yi allurar rigakafi. Suna da ɗan ƙwarin gwiwar samun nasara a shekarar 2022.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya, daidai lokacin da shekara ta 2022 ke dab da shigowa, wadda ita ce jajiberin shekarar zaɓuɓɓuka a ƙasar, alamu na nuna wankin hula na neman kai dare ga jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar domin ta kasa sasanta rikice-rikice da ke ci gaba da tarwatsa ta. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Rikice-rikice a jam'iyya mai mulki a Najeriya sun fara bulla ne tun lokacin da aka gudanar da zaɓuɓɓukan shugabanni a matakin mazaɓu. Zaɓuɓɓukan shugabanni a matakin jihohi shine ƙara fitowa da dambarwa a fili, inda har aka gudanar da zaɓuɓɓuka daban-daban na mukamai ɗaya a wasu jihohi, inda yanzu haka rikice-rikicen na wanzuwa duk da shawagin da kwamitin sasanta 'ya'yan jam'iyyar na ƙasa ke yi a jihohin. Jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin jihohin da jam'iyyar ta rabu gida biyu. Sani Dododo na bangaren masu ganin an mayar da su saniyar ware har suka ja daga suka tsaga jam'iyyar gida biyu.
An zauna har yanzu babu wani bayani. Ga lokaci na tahiya, ga babban taron jam'iyyar tahi, ga kuma an zo wajen zaɓen ƙana gome, an zo ana mutane ɗauki a sa. Kuma an zawa ga abinda dokar jam'iyyar ta ce ba shi aka fi sai a zo a yadda an ka gada ma. Wannan shi ya jawo wasu daga cikin 'yan jam'iyya da su ma kada kare members na jam'iyyar suka ce to. Sun zo sun bude office nasu domin in sun taso daga ƙauyuka na local government su zo su sai suka zo su kuma su haɗu su tattauna za su matsaya ta jam'iyya. So ga jihar Kebbi yanzu akwai office ɗin jam'iyya guda biyu. Na magoya bayan sanata Muhammadu Adamu Aleru da wancan da an zo an ka ɗauka an ka yi daga nan dama.
Masu biyayya ga ɓangaren tsohon gwamna Adamu Aleru su ne ke ƙorafin ana yi musu bita da ƙulli, inda yanzu haka wasu da aka tuɓe da makamansu ke gaban kotu. Amma sauran 'yan jam'iyyar sun ce babu hannun waɗanda ke gaban kotu ga buɗe sabon ofishin.
To babu barin jam'iyyar APC ma na cikinta, shi yasa mun ka buɗe wanga ofis.
Amma waɗanda suka buɗe sabon ofis ɗin kamar suna da shugabanni ne su ma?
Nan gaba kaɗan za mu yi shugabanninsu.
To ko yaya batun yake ga shugabannin jam'iyyar masu biyayya ga gwamnati mai mulki? Isa Assalafi shi ne kakakin jam'iyyar.
Jam'iyyar APC a jihar Kebbi guda ce wadda muka je muka yi zaɓe na consensus ƙarƙashin jagorancin sanata Bala na Allah da kuma wakilci na ƙasa. A matsayinmu na masu magana da yawun jam'iyya wannan shi muka sani ba mu da wani labari ma akwai shi.
A koɗin da ka gani cewa ana daɗe ana taushe su kuma kwamitin sasantawa na ƙasa da ya zo ya kasa sasantawa an kuma Abuja a yi tsare-tsare amma kuma an dawo jihar Kebbi an saɓa waɗannan tsare-tsare ɗin.
To ba mu da masaniya akan wannan.
Amma da yake bayo aka yi zaman na Abuja ba ku binciki sakamakon zaman na Abuja ba?
Dama sakamako idan aka yi ƙarshe kamar yadda ka sani akan yi communicate wannan za a ba mutane ba mu samu wannan abin ba har yanzu.
Duk da kasancewar jam'iyyar ta ce ba ta da masaniya akan raborta, kakakin ya sake furta cewa
su waɗanda kake faɗa min an yi da'awa sun buɗe sabon office kamar yadda kake faɗa, sun kawo list ɗin an kira su da kansoli na chairman na alerin local government. To kaga za a ji mamaki a ce wani na da'awa bai da kai ba kuma ya kawo ma takardun ɗan takarar shi.
To koya ya masana demokuraɗiyya a Najeriya ke kallon wannan dambarwa? Shehu Eskudu na cikin ƴan rajin wanzar da demokuraɗiyya a Najeriya.
Wannan darewar ya yi ma al'umma daɗi, zai ba su dama su zaɓe-zaɓensu. Kuma mu da shugabannin demokuraɗiyya na ƙasa mu ma mu samu farin ciki abinda muke gaya wa jama'a su amfana kuma su fahimce shi. To ita gwamnati ita ta ɗauki wannan rashin gaskiya tun farko, mutanen da suka kafa gwamnati ta ɗaga ta samu yadda take so sai ta ɗaurwa ciki da su ɗaya bayan ɗaya. Sai da aka waye gari yau a jihar Kebbi, dukkan wanda aka kafa jam'iyyar APC da shi babu shi ciki.
Masana lamuran demokuraɗiyya da yana ganin cewa karan tsaye da manyan 'yan siyasa ke yi ga jam'iyyu shi ke haifar da cece kuce wanda kuma kan iya tarwatsa jam'iyyun su kasance marasa tasiri a ƙasa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. A Juma'ar nan ne shekara ta 2021 miladiya take kawo ƙarshe, inda ya nuna Asabar ɗin nan ta zama ɗaya ga watan Janairun shekara ta 2022. Shekarar tana ɗauke da abubuwa da dama da suka haɗa da fargabar ƙarin farashin man fetur a Najeriya, da hakan bai yiwu ba watakila sai a wannan sabuwar shekara. Nasir Adamail hikaya gare ka.
Hakanan Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da dokar sashen man fetur PIB da ta samu sanya hannu daga sashen zartarwa. Duk da haka dokar irtinke a fidda 'yan takara da tura sakamakon zaɓe ta na'ura ba ta kai labari ba don shugaba Buhari ya ƙi amincewa da ita. Wannan ya zama sabanin tunani wasu 'yan siyasa da masana kimiyyar siyasar. Ga abin da jigon APC Musa Abubakar ɗan malikin Kebbi ya faɗa.
Ina kira ga shugaban ƙasa da yake yana son a yi gyaran zaɓe, to ba abin da zai gyara zaɓe a Najeriya na farko masomin shi ne wannan, don za a samu 'yan takara na ƙwarai kamar yadda ya san shi kanshi ba kuɗi suka kawo shi ba. Amma muddin bai samu wannan doka hannu ba, to mutanen Najeriya za su ce ba da gaske kai ba.
Wani abu mai ɗaukar hankali shi ne rufe layukan sadarwa da aka yi a jihohin Arewa maso yamma da ke fama da 'yan bindiga. Hakan ya zama hanyar rage karfin barayin mutane. Hakan dai bai yi tasiri na zahiri ba, don an ci gaba da sacewa da makona mutanen da ransu. Dan Majalisar Dokokin Jihar Sokoto Aminu Boza ya ce a lokacin barayin sun shiga amfani ne da layin sadarwar Jamhuriyar Nijar.
Suna amfani da layin Nijar. Mu kuma ba mu da halin sayan layin Nijar. Mu yi magana da yawanmu saboda ga ini kana yi magana 5,000-10,000. Duk social media da ka sani duniya suna yi, wanda har gadara suke yi, kowa ya ga tushi ya yi magana da kafin watsa labarai. Lokacin aka kama baban shi ya ce ya ba da awa 6 idan ba a saki baban shi ba zai ɗauki mataki, kuma aka saki baban nan nashi.
A shekarar ce aka cifke shugaban 'yan awarin Biafra Nnamdi Kanu daga kasar Kenya, yanda aka dawo da shi Najeriya don fuskantar shari'ar cin amanar ƙasa da ta'addanci. Kazalika takaddamar ta sa shugaba Buhari gargaɗin 'yan awarin Biafra da zai yi musu magana da harshen da suke ji. Kamfanin Twitter ya dakatar da shafin shugaban, shi kuma shugaban ya maida martani da rufe sadarwar kamfanin gaba ɗaya. Dattijan siyasa Lamid Omar Cikaire ya ce inda shugaban na irin waɗannan bayanan da al'amura ba su taɓarɓare ba.
Duk abin da ya faru ya fito da ra'ayinsa, ya fito da hukunci, ya daina masu masa magana. A Lai Muhammad, a Garba Shehu, a Adeshina ya yi magana, a wani can minista ya yi magana, a wani chief of staff ya yi magana. Duk magana ana so a ji maganar shugaban ƙasa, wani mataki za a ɗauka akan kowane lamari. Yana shiru kaman bai da rai, yana shiru kaman kurma ne shi. Kaga wannan 'yar magana da ya yi kaɗai aika da saƙo sosai, haka ake son shugaba ya yi. To bai yi ba shekara da shekaru, sai yanzu ya yi sau ɗaya. Da hakan yake yi, da za a kai wannan matsayin.
An yi abubuwan juyayi a yankin Kudu maso gabar, inda 'yan aware kan kashe jami'an tsaro da 'yan arewa da ke sana'a a can, da ma fille kansu ko babbaka su da wuta. A Oweri jihar Imoma, 'yan bindiga sun yi kisan gilla ga tsohon mai bawa shugaba Jonathan shawara kan siyasa Barista Ahmad Ali Gulak. Har yanzu dai ba a gano waɗanda suka yi kisan ba. A ranar 27 ga watan nan na Janairu, ƙungiyar Kwadago za ta yi zanga-zanga a faɗin Najeriya don nuna bara'a da yunkurin ƙarin farashin man fetur da fiye da kashi 100 cikin 100. Nasiru Adamu Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Hikaya. Kada a manta, wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, akoda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Kasashen duniya ke ci gaba da ɗaukar matakan daƙile da cutar coronavirus, wani mataki da ƙwararru da dama suka yi ittifaki a kan shi ne takunkumin rufe baki da hanci na taimakawa matuƙa wajen daƙile bazuwar cutar a tsakanin al'umma. Sai dai wannan mataki na amfani da takunkumin ya jefa wani rukunin mutane cikin halin kakanikayi, musamman idan suka tashi yin mu'amala ta yau da kullum da sauran jama'a. Wannan rukunin mutane ba wasu bane illa kurame ko bebaye, domin takunkumin baya bari su kalli labban mutane domin fahimtar abin da aka faɗa. Dalilin kenan da yasa wata ƙwararriya ta kirkiro da wani takunkumi mai ratsin da za a iya ganin bakin mutum. Yau kan wannan batun shirin duniyar Amurka na wannan mako zai yi nazari a kai. Sunana Mahmud Lalo. Brenda Schatz jagora ce a shirin yare ko harshen bebaye a Jami'ar Cornell da ke nan Amurka. A lokacin da annobar coronavirus ta barke, bata yi tsammanin cewa takunkumin rufe baki da hanci zai iya haifar mata da matsaloli da dama ba. Schatz, wacce aka haifa da lalurar kurumta, ta fahimci cewa ganawa da mutane sanye da takunkumi abu ne da zai yi matukar wuya a gare ta. To, kamar Shat, sama da Amurkawa miliyan 48 na fama da wani nau'i na larurar kurumta, kuma suna fuskantar irin wannan matsala tata.
Ta ce za a iya aikawa da sako ta hanyoyi da dama, kamar ta hanyar amfani da alamomi na fuska ba tare da an furta magana ba. Kwatsam, sai ga shi takunkumin rufe fuska ya toshe wannan hanya ɗaya, wacce ake iya zantawa da mutane waɗanda ba sa amfani da tsarin yaren kurame da Amurka ke amfani da shi.
To, hakan yasa zuwa kantin sai da magunguna ko na yin cefane ya zama abu mai matuƙar wuya ga masu larurar kurumta ko bebaye, saboda fuskokin masu kantunan duk a rufe suke.
Kamata ya yi waɗanda ke aiki a irin waɗannan shaguna, don suka fahimci cewa mutum baya gane maganarsu, sai su yi amfani da basirarsu su zama masu haƙuri. Su yi tunanin menene ya sa mutum baya fahimtar maganarsu.
Anne McIntosh, farfesa ce a Jami'ar Maryland Global Campus, tana kuma fama da larurar ta kurumta ita ma. Ta kuma kirkiro da wani takunkumin rufe fuska na musamman, wanda zai ba da damar a riƙa ganin bakin mutum. Wannan shi ne takunkumi na farko da Hukumar Kula da Abinci da Magunguna ta FDA a nan Amurka ta amince da shi. Shekaru da dama da suka gabata, McIntosh ta yi tunanin kirkirarsa bayan da aka yi mata tiyatar gaggawa a lokacin ta zo haihuwa.
Abin da ya kama daga masu jinya, likita da sauran ma'aikatan asibiti har zuwa mijina, dukkansu sun saka kayan tiyata, ciki har da abin rufe fuska. Hakan ya hana ni samun damar karanta labbansu domin na fahimci me suke faɗa.
To, ƴar kofar da aka bari a jikin takunkumin, wacce za a iya hangen bakin mutum, kan ba da damar karantar abin da mutane ke faɗa da kuma yanayin fuskokinsu. Babban abin lura a nan shi ne, asibitoci na buƙatar wannan takunkumin rufe fuska, kuma tun gabanin ɓarkewar wannan annoba, bebaye kan fuskanci ƙalubalen fahimtar likitoci. Amma halin da aka tsinci kai a yanzu ya ƙara dagula al'amura.
Za a iya kwashe kwanaki, makonni ko ma watanni, jariran da aka haifa ba za su ga wani yayi murmushi ba, saboda kowa na sanye da takunkumin rufe fuska. Wannan zai iya kawo cikas wajen shakuwarsu da sauran jama'a da masu kula da su.
To, alƙaliman da Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta fitar sun nuna cewa kusan kashi 5 na adadin al'ummar duniya, wato kusan mutum miliyan 466, na fama da nau'o'i daban-daban na larurar kurumta, kuma za a iya amfana matuƙa da takunkumin rufe fuskan, wanda zai ba da damar a riƙa ganin labba da fuskokin mutane. Masu saurare, da aka nemi kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. yanzu kan a madadin Maxim Moskalkov da Julie Lethes Gresham, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mutara wani makon idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau da ke tabbas kalaman gwamna Masar na Katsina cewa jama'a su kare kansu daga hararen 'yan bindiga abin dubawa ne, kuma wannan shi ne dama abin da ya kamata a ce an yi, tunda shugabanni sun kasa kare rayuka da dukiyoyin jama'ar da suke shugabanta. Allah ya kyauta. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya, da ke salon biyoyin Hausa. Hakika muna ban kwana da shekarar 2021, muna kuma maraba da shekarar 2022, alherorin da ke ciki Allah ya sa mu dace, sharrin da ke cikinta Allah ya kawar mana. Ya Allah, muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen matsaloli da suka yi da baibayi a ƙasarmu Najeriya. Amin summa amin. Sako daga Usman Shitu Mahuta ya ce har-haren ta'addanci da ke faruwa a wasu ƙauyukan jihar Zamfara, musamman waɗanda ke iyaka da babban birnin jihar Gusau, wani abin takaici ne da damuwa matuƙa. Ganin irin nasarorin da jami'an tsaro ke samu wajen murƙushe 'yan bindigar daji a jihar, amma sai gashi hannun agogona neman komawa baya. Da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya da aminci a garuruwanmu da ma ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. Amin. Sai sako daga Sani mai lange-lange a wuri ya ce muna jajantawa al'ummar jihar Neja a game da mutuwar mutane 7 a hatsarin kwale-kwale da ya auku, yayin da mutanen ke kan hanyarsu ta zuwa ƙauyen Dinaweto domin halartar bikin suna. Da fatar Allah ya tsare gaba. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Baballa ta ɗace, gobarar daji ta cinye kusan gidaje 580 da cibiyar kasuwanci da wani otel a wajen Denver a jihar Colorado ta Amurka, yayin da gobarar ta ci gaba da ƙone-ƙone a cikin daren jiya Alhamis zuwa yau Juma'a. Hukumomi sun ba da umarnin kwashe mutane daga garin Louisville da ke da mazauna kusan 21,000 bayan kwashe mutane a yankin Superior mai yawan jama'a 13,000. Garuruwan da ke makwabtaka da su suna da tazaran kilomita 32 arewa maso yamma da Denver. A yau Juma'a, kasar Pakistan ta tabbatar da kashe sojojinta 4 a wani ɓatakashi da suka yi da wasu 'yan bandaga a kusa da iyakar Afghanistan. Rikicin ya ɓarke ne yayin da sojojin Pakistan suka kai samame a mabuyan Taliban a garin Mir Ali da ke kusa da iyakar gundumar Waziristan ta arewa a Pakistan ɗin, a cewar wata sanarwar sojoji. A ƙarshe, an gudanar da wasan wuta kamar yadda aka tsara a yau Juma'a a jajibirin sabuwar shekara a Sydney, babban birnin kasar Australia, duk da cewa wasu sassan kasar na fuskantar karuwar nau'in cutar coronavirus mai saurin yaɗo. A nan Amurka, ƙwararru a fannin kiwon lafiya suna kashedi ga masu shirya bukukuwa cewa yanzu da cutar Omicron ke karuwa ba lokaci bane na shiga tarukan jama'a. Dr. Jonathan Rayner, malami a sashen karatun likita na Jami'ar George Washington, ya faɗa wa CNN cewa yana gani a daidai wannan lokacin mun faɗa cikin matsalar lafiyar jama'a na zamaninmu.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana ni gabatarwa, da kuma Daniel Brown da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe, nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.